الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام وبركة مدى لرى مجلس منكرات فقه منكرات للتافه في مقدمة الجزية يا أبو الحسن الشاذلي المنوفي رحمه الله تعالى. يوم من رانر الحميس زي زما نيوا زما ايا دوتم جمادى الاخير الجمادى الثاني كنا شكرا تا هجرة 1440 wanda yazo daidai da 7 ga watan 2 shekara ta 2019 miladiya. Zamu tashi a sabon fasali ne ko na istinja'i. Mala yace fasalun al-istinja'u wajib wa huwa ghasl mawdi'il hadath bil ma'i. Wannan fasali shi kuma zai mana magana ne dangane da wato tsarkake mahallin da aka biya bukata daga waɗannan mahallan guda biyu da muka sani na jikin ɗan adam masu fitar da ƙazanta bisa al'ada. Bayan mutum ya biya bukata ya yi fitsari, ko ya biya bukata ya yi bayan gida, to akwai abin da ake cewa istinja'i ko istibra'i. Istinja'i ko istibra'i, ban ce istijmari ba. Yawa, to istijmari fadali ne na istinja'i. Istinja'i ko istibra'i, shi istinja'i yana nufin wanke wajen da ruwa, kamar yadda malam ya faɗa. Yace ghasl mawdi'il hadath bil ma'i, wanke gurbin hadath da ruwa. Gurbin hadathi kuma ɗayan biyu ne, ko abinan ko gaba ko dubura, shine gurbin hadathi. Bayan nan a jikin ɗan adam ba wani wuri da za a kira shi gurbin hadath, ba wata gaba ta hadathi sai wannan gaban guda biyu. Haka da yace wanke gurbin hadathi bil ma'i da ruwa, wannan shi kamar ya yi ta'arifi ne na shi istinja'i. Idan ake istibra'i kuma ana nufin wato tsaftace wurin ta hanyar kokkofe ƙarar da dukkan abin da ko saura ko wata alama na ƙazanta da ta fito a wajen, shi ne istibra'i. Tsaftace wajen da ƙarar da kokkofe da duk abin da yake ya fito ta wannan wajen, ya zama babu shi, babu alamarsa, ba sauransa, shi ne istibra'i. Wankewa da ruwa shi ne istinja'i. Shi kuma istijmari wato madadi ne na istinja'i. A lokacin da aka samu istibra'i, mutum ya gama fitsarinsa tsaf, ba abin da ya rage, ko ya gama bayan gidansa tsaf, ba abin da ya rage, wannan shi ne istibra'i. Ya ƙarar da duk abin da zai fito daga fito. To yanzu abin da ya rage shi ne ya yi istinja'i ko ya yi istijmari. Istinja'i ya yi amfani da ruwa ya wanke, ko ya yi istijmari ya yi amfani da ƙasa, wato dutse ya goge, kamar yadda ya shahara muka. Da malam ya ce al-istinja'u wajib, istinja'i wajibi ne. Wato yana nufin wannan wankewan wajibi ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce da ya wuce ta kan wasu kaburbura guda biyu ya yaji wato gamba danyar gamba ko kaba ya dasa a wannan kaburbura guda biyu sai ya ce wala Allah wannan abin da na sanya musu ya saukake musu azabar kabari da suke fama da ita. To waɗannan bayan Allah sai ya faɗi me yasa ake musu azaba, yace innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabiri amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fa kana la yastanzihu min al-bawl. Ana musu azaba ba kuma ana musu azaba ne akan wani abu babba a wajenku ba, ba shakka abun ya kai azaba akan sa babba ne, amma me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wani abu ne babba ba? Mu a ganin mu dai ya yana yawo da annabimanci, annabimanci kuma in ka dube shi a tsakankanin mu arha ne da shi, dayan kuma baya tsarkakewa daga fitsari, baya tsarkakewa daga fitsari. To in har abinda mutum bai yi shi ba za a yi masa azaba sanadin haka, wannan yana nuna cewa yin sa wajibi ne, domin asalin hukuncin barin wajibi shine azaba, hukuncin aikata haramu shine azaba. Kamar yadda wasu daga cikin malamin usul suka yi ta'arifin wajibi suka ce ma yu'aqabu ala tarkihi, abinda ake yin hukuma idan an bar shi, wannan at-ta'rifu bil hukm, sun yi ta'arifi ne da hukuncin abu, suke ta'arifin haram ce ma yu'aqabu ala fi'lihi, abinda ake yin hukuma ake yin azaba akan aikata shi shine haram, hukuma akan barin sa shine wajibi. Ala ayyi halin a mutum ya biya bukata fitsari ko abin nan ko bayan gida, wajibi ne ya kawar da wannan kazantar da ke gabansa ko duburarsa ta ɗayan hanyoyi biyu da shari'a ta zo da su, ko dai istinja'i shine amfani da ruwa, ko kuma ainihin wato istijmadi shine amfani da dutse, ko hada su gaba ɗaya kamar da wasu malamai suke gani wannan shehi falalama walma'u afdalu ka jam'ihima, jimala mai askar ce ruwa ya fi falala, kamar yadda haɗa su ruwa da dutse kuma shi kuma ya fi amfani da ruwa kaɗai zalla. Wani hadisi wanda ba shi da inganci an tambayi mutanen Quba me yasa Allah ya ce musu mutahhirin, inna Allah fi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, aka ce me yasa Allah ya ce mutahhirin a wajenku da masu tsarki, suka ce kunna nutfiqu lihijaratil ma'a, mun kasance muna bin dutse da ruwa, in mun sa dutse mun goge kuma sai mu kawo ruwa sai mu wanke. Almuhim istinja'i ko istijmali ɗayan biyun nan wajibi ne, ba a yadda ba mutum ya yi fitsari ya tashi ya mayar da tufafinsa ba tare da ya ɗauki matakin kawar da abin da ya fito ba, ko ya bayan gida ya tashi ba tare da ya tsarkake wannan wajen ba. To amma faɗin malam wa huwa qasl mawdu'il hadath bil ma'i, mun yi bayani akai shine wanke gurbin hadasi da ruwa. Malam yace wa yustanja min kulli ma yakhruju min al makhrajayn, ana istinja'i wato ana wankewa da ruwa, min kulli ma yakhruju min al makhrajayn, min al makhrajayn, daga dukkan abin da yake fita daga mafitan nan guda biyu sanannu, ko dai gaba ko kuma dubura, mu'tadan amma irin wanda aka saba, irin wanda abin da aka saba yana fita ta wajen, fitsari in ya fita, wadi in ya fita za a wanke, mani in ya fita za a wanke, madi in ya fita za a wanke, hakan nan bayan gida in ya fita ta dubura za a wanke, haka haila, haka nifas, duka waɗannan abubuwan fita ne ta wajen na al'ada wanda aka saba. Abinda malam yake nufi shine abinda bisa al'ada ba gurin fitarsa bane sai ya fita. Kamar misali dutse kawai sai ya fado, dutse sai ya fado, dutse ya fado kuma bai fado da wani fitsari ba, ko bai fado ko ta dubura ne, bai fado da wani wato da wani bayan gida a cikin sa ba, ko ya kullo ya fado. To irin wannan ba a isin jaki da wuce, ko kuma tsutsa ta fito ta dubura, amma ba ta fito da wani bayan gida a cikinta ko wani abu ba, kawai ita kadai ta fito abunta, ko cutaka ta fado. Kamar yadda wanda suke fita cutaka ta hanyar misali ko tsuguno ya sa rob a duburarsa, ko mustalata ya yi tsuguno a kan wuta, cutaka tana ta fado ta ji zafi tana ta fitowa. A ga wannan bisa al'ada ba shi ne abin da yake fita ta wajen ba. To irin wannan za a ce ya je istinja'i, a'a, sai dai idan ya yi nishi wani abu ya fito wanda ya saba fitowa, to wannan kuma sai ya je ya saboda shi. Ko kuma a sa wa mutum abu a cire kamar kataka, a sa masa a cire, to inda idan ita fitar ta ce kawai ba ya sa istinja'i, saboda bisa al'ada ai ba abu ne da dama yake fita ta wajen ba, yanzu dai ya saka shi aka yi kuma aka cire shi. Amma idan wani abu ya biyo shi kamar fitsari wanda ya saba, aka saba fita ta wajen, ya saba ya riga an saba yana fita dama ta wajen, to shi kenan sai a yi istinja'i saboda shi. Shi sa malam ya ce min al-makhrajain mu'tadan, daga mafitan nan guda biyu, amma irin abun da aka saba, aka saba yana fita. Siwar rihi malam ya ce in banda wato tusa, ita ba a mata istinja'i ko istijmari, bid'a ne mutum ya yi tusa ya ɗauki buta ya je ya tsuguna ya ce zai wanke dubararsa, wannan bid'a ba a yi. Sai dai idan da ya yi sai wani abu ya biyo bayan sa, irin wanda ya saba da ake wanke, to irin wannan to sab ne je istinja'i saboda fitar wannan abun, ba saboda fitar ainihin ita iska ba. Malam ya ce wa sifatuhu, sifar yadda ake shi istinja'i, an yabda'a bi ghasli yadihi al-yusra, ya fara tukunna da wanke hannunsa na hagu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni kuma yake, ya fara da wanke hannunsa na hagu, qabla mulaqati al-adha, gabanin hannun ya gamu da kazanta, qabla mulaqati al-adha, kafin hannun ya hadu da kazanta, to sai ya wanke, saboda shi hannun ai bai sanya yake ba, kuma al'auran nan ta tana da hatsari, zai iya kai mata hannu kuma da virus a hannu, akwai cuta ko kwayoyin cuta a hannun, sai ya je ya sanya wannan sai sanadin ya ɗauki cuta. To shi sa sai ababi na tsafta, sai shari'a ta yi umarni da wanke hannu gabanin mutum ya taba al'aura. Thumma yaghsilu mahalla al-bawli, sannan sai ya wanke gurbin fitsari. Thumma yantaqilu ila mahalli al-gha'iti, sannan sai ya ketara zuwa mahallin bayan gida. Wannan karatun ya nuna mana ana fara wanke gaba ne kafin baya, to ana fara wanke farji in mace ce ko kuma zakari in namiji ne, sannan sai a wanke kuma dubura. Wannan saboda kazantar da ke dubura ba irin kazantar da ke gaba ba ne, don haka kamata ya yi sai ya fara wanke karamar kazanta kafin babbar kazanta. To wannan yana daga cikin ainihin wato ladabi na wanke fitsari da bayan gida. Wasu sukan yi tambaya da wanne za a fara, to ana farawa da na farko ne, wato gaba sannan baya, saboda bambancin wa munin kazantar, sannan kuma saboda wato ita dubura tana baya ne da shi azzakari ko farji, wanda wala Allah wajen kokarin wanke dubura kuma abin da yake gaban zai iya dinga tsa ko ya dinga goguwa a jikin hannun da ake wanke dubura da shi. To ya kamata a ce sai an wanke shi ne sannan a wuce zuwa dubura. Malam ya ce wa yasukul ma'a ala yadihi ghasilan bihal mahalla, sai ya zuba ruwa ala yadihi akan hannunsa ghasilan bihal mahalla yana mai wanke gurbi. Nan abinda malam yake nufi mai wankewa zai hada tsakanin zuba ruwa da wankewa, bai ce ba wayansibul ma'a ala yadihi thumma yaghsilu bihal mahalla, ba haka malam yake ba. Inda haka yake zai zama ɗiban ruwa daban, wankewa daban, zai zuba ruwa a hannunsa sannan ya wanke wajen. Kaga kenan sai ka zuba ruwan sai ka kai hannun ka wanko, to ba haka malam yake ba. Yasubbul ma'a ala yadihi, zai zuba ruwa akan hannunsa ghasilan yana wankewa, zai zuba yana wankewa, to ba a ɗagawa. Idan ya ɗora hannunsa to zai dinga zuba ruwan ne a hannunsa yana wankewa, ba zai ciro hannun ba har sai ya gama wankewa. Saboda illar idan ya ɗebi ruwa a hannunsa ya je ya kai hannu wajen ya je ya zuba ya wanke, idan ya ɗago hannunsa to ai wannan ruwan da ya tafi da shi ɗin bai tsarkake wajen ba. To yanzu hannunsa da ya ɗago kuma da najasa a jiki, in ya sake zuba ruwa yanzu wannan ruwan ya zama najasa, yana zuba shi akan najasa zama najasa, ya sake kai shi kuma sai ya zama yana ta wanke najasa da najasa. To shi sai ya ɗora hannunsa a kai ba zai ɗaga ba, yana dirzawa yana gogawa yana ci gaba da zuba ruwan, yana dirzawa yana gogawa yana ci gaba da zuba ruwan. Shi yasa ya kamata a ce yana da isasshen ruwa, kar ya tanadi ruwa takaitacce wanda zai zama ba zai wadace shi ya ƙarasa wankewa ba, ruwa zai ƙare. Ya samu wadataccen ruwa yana dirzawa yana wankewa, shi ne ghasilan bihal mahalla, yana mai wanke gurbin da hannun. Wa yastarkhi qalilan, sai ya saki dubura kaɗan. Istirkha'i ana nufin sakin dubura kaɗan, istitlaq ya saki dubura kaɗan. Ya ne ne sakin dubura? Na yawa ya ɗan nisa kaɗan ta yadda zai sake ta. Dubura tana da hali biyu ba, akwai halinta yayin da take matsi, akwai halinta yayin da aka ɗan sake ta ta buɗa. To abinda malam yake da istirkhai kenan, istirkhi zai ɗan buɗa ta ya sake ta, amma malam ya ce kalilan kaɗan, saboda kar ya dinga turo kwaleja kuma a dubura. Yau ɗan kaɗan zai sake ta, malam ya ce wa yujibu al'arka, sai ya kyautata gogawa, goga hannun nasa ya kyautata gogawa. Kun ga yanzu ya sake ta bakinta ya buɗe, sannan yana goga hannunsa yana zuba ruwa. Wa yujibu al'arka, sai ya kyautata gogawa hatta yunqiya al-mahalla, har sai ya tsaftace wurin tar. Malamina Allah ya ji kan malaman zaure ya ce sai ya ji gigir gigir gigir, haka malam ya ce Allah ya ji kan malam. Akramakumullah, shi ne alama ta fita. Malam ya ce thumma yaghsilu yadahu ba'da zalika, sannan sai ya wanke hannunsa bayan haka, biturabi da ƙasa, wa nahwihi da makamancinsa, ma'ana zai goga a ƙasa ya wanke hannunsa na hagu, wa nahwi makamancinsa kamar sabulu, kamar sabulu. To ko ƙasa mutum ya wanke ko sabulu mutum ya saka, shi ne dai abin da ake bukata. Wannan sunna ce ta baban Qasim alaihi salatu wassalam. Malam yace wal istibra'u wajib, istibra'i ma wajibi ne. Kun ga magana istinja'i shi ne muka magana zuba ruwa da wanke, istibra'i ma wajibi shi kuma istibra'i wa huwa shi ne istifraghu ma bil makhrajayn, shi ne karar da abin da yake cikin kafan nan guda biyu, min al adha na datti na kazanta na najasa, karar da abin da ke abin. Kun ga kenan shi yana kafin istinja'i ko bayan istinja'i? kafin istinja'i, yana kafin istinja'i, saboda istinja'i kan wankewa ne da ruwa, yanzu ba za a wanke ba ai sai an karar da abin da duk yake wannan gurin. Yawwa, wato kenan mutum baya istinja'i da sauran fitsari, mutum baya istinja'i da sauran bayan gida, in ya ji bai gama bai jira sai ya gama tas. To shine abin da malam yake nufi, istifragu ma fi makhrajaini, karar da abin da yake waɗannan kafa guda biyu, min al adha na najasa, wa sifatuhu, sifar yadda ake istifragi kuma ko istifra'i, min al bauli, na fitsari, sifarsa na fitsari, nan min din bayaniya ce ko ba ta bugi ba, zace sifarsa daga fitsari ba, a sifarsa na fitsari. An yi ja'ala zakarahu baina usbu'aihi sababa wal ibham, shine malam zai kwatanta mana yaya ake istifragi, yaya ake istifragi shine idan na fitsari ne, an yi ja'ala zakarahu, zai sanya azzakarinsa baina usbu'aihi sababa wal ibham, tsakanin yatsunsa manuniya da kuma babba. Da malam anan ya ce mi min yadi bil yusra, na hannunsa na hagu, saboda manzo Allah sallama yana cewa idza istajmara ahadukum fala la yastajmiru ahadukum bi aqalla min thalathati ahjar wala yumsikanna dhakarahu bi yaminihi, kar dayan ku ya istijmari da kasa da duwatsu tsakankwani guda uku, sannan kada ya rike azzakarinsa da hannunsa na dama. Don haka yanzu wannan abin da malam yake faɗa ɗin ana nufin da hannun hagu ne, da yake yatsa manuniya da babbar yatsa na hannun hagu ce. Fa yamurruhuma min aslihi, sai ya tafiyar da su min aslihi daga tushen azzakarinsa daga mara kenan, ila busratihi zuwa kan azzakar, shine busra, shine kamra, wani wuri za su ce muku kamra da kafa ba da khau, kamra ita ce, kamra ita ce busra, ila busratihi zuwa kan azzakarinsa, wayanturuhu sai kuma ya karkada shi, yaf'alu dhalika thalatha marrat, zai aikata haka har sau uku, bi khifatin, amma zai yi da sauki ba da ƙarfi ba, ba da tsanani ba, fisalci wa natri, wajen tatsa da kuma kaɗawa. Akramakumullah, Allah ya muku karamci. Asalci shi ne malam ya siffanta shi a baya, cewa zai sa yatsarsa manuniya da kuma babba daga tushen zakarinsa ya turo su, ya tafiyo da su, wannan ana ce masa asalci, har zuwa kan azzakarin. Kaɗawan kuma shi ake cewa annatum, shi ya sa malam yake cewa yaf'alu dhalika thalatha marratin, zai yi hakan sau uku, bi khiffatin, amma da sauki, fi salti wan natri, wajen tatsawa da wajen kaɗawa, saboda gaba ce danja, gaba ce mai hatsari, idan ya matsa ta da ƙarfi, ya yawaita hakan, yana matsawa da ƙarfi, yana tatsawa, to zai iya cutar da kansa. To shi yasa ita ma shi ma kaɗawa, idan yana kaɗawa da ƙarfi zai iya cutar da kansa. Don haka sai malam ya ce da sauki. Wannan matsala ta asaltu wa natru, matsala ta tatsewa da kuma kaɗawa, malamai da suka tafi akan wannan ta shahara a cikin malaman fiqh. Malamai da suka tafi akan irin wannan istifra'i sun dogara da wani hadisi da bai inganta ba. Ya zo cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce idza bala ahadukum falyantur dhakarahu thalatha, idan ɗayanku ya yi fitsari to ya kaɗa zakarinsa sau uku. Wannan hadisin bai inganta. Bayan shi kuma babu wani hadisi kamar da malamai suka ce wanda za a daga kai a kalle shi a wannan babu, dangane da cewa mutum yayi fitsari yayi irin wannan aiki. Sannan waɗanda suka tafi akan wannan bayan hadisi, wato sun yi ta'alilin cewa hakan shine zai tsarkake hanyar fitsarin, ko ya tsarkake hanyar bayan gidan, ya zama babu kokwanto, babu shakka, ya fito. To amma zance mai inganci, mai fitsari ko mai bayan gida, ba a buƙatar su da tsanantawa kansu sai sun kwakulo abin da yake kan hanyar fitowa. Wannan al'aurar da dubura da gaba, Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya yi generating ɗin kayan aikin su. Don haka bisa ɗabi'a irin ta ɗan adam, in ya gama bayan gida zuciyarsu za ta bashi ya gama, in ya gama fitsari zuciyarsu za ta bashi ya gama. Daga lokacin da lafiyayyen mutum ya ji ya gama, to fa ya gama. Lafiyayyen mutum in ya ji ya gama, to ya gama. Da haka shin an kallafa mana sai mun tsarkako abin da yake kan hanya bai gangaro ba, sai mun jawo shi ya fito, kamar yadda mara yake cewa aje daga asalin azzakari daga jikin mara kenan ka tatso sai ka furso da abin da yake kan hanya, ba dora mana ba. Idan ka ji ka gama, ka gama, sai ka wanke kawai. Kuma ma gaba ce wacce, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake cewa innama huwa qattari in tarakahu qarra wa in halabahu darra. Yake ai azzakari kamar hantsan nono ne, in tarakahu qarra, in me shi ya bashi, to abin da yake ciki zai tsaya. Wa in halabahu, in ku aka tatse shi, darra, zai zuba. Da haka Allah ya sanya wa lafiyayyen mutum control, yayin da fitsarin ya gama fitowa, in dai ya gama ɗin, to ya gama. Sauran wanda bai gangaro ba, ba zai gangaro ba. In dai lafiyayyen mutum ba zai gangaro ba. Shi ne kamar hantsa, in an batta gaji nan ma hantsar dabbobi ƙasa take kallo, amma ba ya zuba. Amma ana kama an matsa sai zuba. Yace to kamar haka ne azzakari yake, in ka kama kace zaka tatsa sai ka gani, amma ba ka kama ka tatsa ba, ba za ka gani ba, ko ba tilasta maka sai ka wanko ciki ba. Don haka zance mai inganci, babu bukata wannan siffar gaba ɗaya, a daina wahal da al'aura. Amma ga wanda yake da jinya, akwai wanda isan da ya yi fitsari, idan ya tashi sai ya ji ya gangaro, in ya duba kuma sai ya gashi ne, to wannan yana da matsala ne na control, wani abu ya fara faruwa tare da shi. Shawara ta farko, shi duk sanda ya yi fitsari, to idan ya ji ya gama ɗin, zuciyarsa ta raya masa ya gama ɗin, ya da ɗabi'ar kowa ta ji, to sai ya ɗan tashi, ya ɗan yi tafiya a banɗakin step ɗaya biyu, ya sake tsugunawa, sauran wanda yake masa wannan abin ya fita, shi kenan sai ya wanke. Shawara ta biyu, ya je asibiti ya kwamfulai, a ba shi magani. Amma galibin mutane mutum ya gama fitsari ya gama, idan ya miƙe ba zai ji wani fitsari na kankaro. Sannan kuma wannan tsarin shi ne tsarin da yake gadarwa mutane shakka da wasu. Idan mutum ya yi fitsari ya gama, a ɗabi'arsa ta ɗan adam ya ji ya gama, to amma sai ya kallafa wa kansa, ya ɗora wa kansa bari ya yi tatsa, yayi tatsa ya kada, yayi tatsa ya kada, yayi tatsa ya kada, shedan ya samu hanyar da zai dinga samun shakka. Sai kaga idan bai yi tatsar ba sai yayi taji a ransa cewa bai gama fitsari ba, ko in yayi tatsar daya biyu sai yayi taji cewa bai gama ba, sai shi daya dinga raya masa ma uku ma bai yi ba, daga nan sai ya fara samun problem. To shi yasa wasu malamai suka ce wannan bude kofar shakka ne, kawai mutum ya zauna akan asali, yanda waɗannan gaban idan an gama suke alatin dinka cewa sun gama, to a haka za ka tafi, da zaran dubura ta maka alatin ta gama kawai sai ka wanke, da zaran ainihin wato gabanka ya maka alatin ya gama kawai shi kenan sai ka wanke, wannan ko mace ko namiji. Malam ya ce wa yajibu ghaslu dhakari kullihi bi khuruji al-madhi, yana wajaba a wanke azzakari dukkansa saboda fitar mazi, wa fi wujubin niyyati fi ghaslihi qawlani, amma fa dangane da wajibcin niyya wajen wanke shi azzakarin qawlani. Malam ya ce akwai zantuka biyu a malikiya, wasu suna ganin wajibi ne sai an yi niyya, wasu suna ganin ba wajibi ba ne sai an yi niyya. Matsala ta fitar mazi cewa a wanke azzakari gaba ɗaya, kamar yadda malam ya ce wa yajibu ghaslu azzakari kulli gaba ɗaya, wannan shi ne ra'ayin jumhurin malamai cewa mazi in ya fita to shi sunnar wanke shi shi ne a wanke azzakarin gaba ɗaya, ba irin wankin fitsari ba ne, ba irin wankin wadiyi ba ne, gaba ɗayan azzakarin za a wanke. Wannan ko saboda gangariyar hadisi na sayyidina Ali, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, da yake cewa ni mutum ne mai yawan yin mazi, kuntu rajulan mazza'an fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limakanati ibnatihi minni, sai na ji kunyar na tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam saboda matsayin yarsa a wajena, surukina ne na zan iya zuwa na masa tambaya akan mazi, fa arsaltu al-miqdada, sai na aiki al-miqdad ibn al-aswad, sai je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce yaghsilu zakarahu wa yatawadda, zai wanke azzakarinsa ya sake alwala, fitar mazi ta ya karya alwala, sannan wankewa kuma ya gusilu zakarar, zai wanke azzakarinsa. Sai zama zahirin wannan hadisin abinda yake nunawa gaba ɗayan azzakarin kenan, tunda shi aka ambata, da an ce ya gusilu ya wanke shi alwala, da an ce ya gusilu wato ya wanke mazin ya alwala, to abinda za mu fahimta shi ne mai wankewa irin na fitsari kenan, zai zama kan azzakari za a wanke. Amma sai aka ce ya gusilu zakarar, a wata riwaya ya silu farjau wa ya tawadda, wanda wannan ne ya shigo da mata ma, an ce zakar kawai an yi shigo namiji, amma riwayar ya silu farjau wa ya tawadda ta shigo da mata, kuma suna da farji, don haka sai jumhurin malamai suka tsankaya cikin wannan hadisi cewa wankin mani ai wankin mazi gaba ɗayan azzakarin shi. Waɗansu kuma suna ganin cewa a wankin mazi irin wankin fitsari, da aka ce wanke azzakarinsa to ai ba a san wani hukunci ba na wanke azzakari gaba ɗaya, an san ana fitsari kuma ga irin wankin da ake wa fitsari, to yanzu da aka yi maganar mazi ya wanke azzakari za a ɗauke shi ne akan abin da aka sani na wankin fitsari. To amma muna tare da jamhurin malamai wanda shi ne kuma abin da yake gabanmu a littafi, cewa mai mazi zai wanke azzakarinsa ne gaba ɗaya. Abu na gaba, maganar niyya da malam ya kawo. Malam ya ce akwai saɓani magana biyu a malikiya dangane da wajibcin niyya, wajibi ne sai an yi niyya ko ba wajibi ba ne. Abin da ya tayar da wannan saɓani matsalar niyya, kuma ku ɗauke shi ƙa'ida, matsala ta niyya a cikin ibada malamai suna samun saɓani a duk lokacin da ibada ta yi kama da maslaha, sannan kuma ta yi kama da tsantsar ibada. akwai ibada wacce maslahar ka ce zalla, ibada ce amma maslahar ka ce zalla. Yanzu misali, wanke fitsari idan ya taba rigarka, shari'a ta umarce ka wanke fitsari ya taba rigarka, amma kuma ka riga ka san me yasa aka ce ka wanke fitsari, ko bayan gida a jikin rigarka shari'a ta ce ka wanke, ka san me yasa aka ce ka wanke, saboda kazanta ne, kazanta ne, kai ma kanka a matsayinka na dan adam mai hankali kana kyama, don haka sai ka wanke. To bukatar kenan, bukatar kenan. Shari'a ta ce a raba gado, gadon nan an raba shi, kowa an ba shi kasansa. Me maslaha shi ne, kowa ya gaji babansa, shi ma na da bukatun shi, bukatunsa da abin da babansa ya bari, an ba dukiya. To a raba ta wanda suka cancanta, da haka wannan ita ce illar, kowa ya amfana da tarikar mahaifinsa. Shari'a ta ce a biya bashi, amma duk wanda ya zo biyan bashi ya san kawai bukatar kenan ya biya bashi, ba wani abu wanda ya ɓuya a tunaninka ko a basirarka na cewa me yasa shari'a ta ce ai, ko ba ba, ai ba za mu ce mun kasa gano me yasa shari'a ta ce mu wanke rigar mu, ba za a ce mun kasa gano me yasa shari'a ta ce a raba gado ba, me yasa shari'a ta ce a biya bashi, duk ba za mu kasa gano wannan ba. Gashi nan a fili yake dalilin. To amma akwai abin da shari'a ta ce mu yi, ba za mu iya gano me yasa ta ce ba. Yan salloli guda biyar shari'a ta ce mu yi, amma ba za ka gano me yasa, me yasa ta ce ayi, za ka gano ba, sai dai a yi ta malamai su yi ta faɗan hikimomi na sallah da fa'idojin sallah da aka gano, amma me yasa Allah ya ce mu yi sallah, ba za ka gano ba. Kuma sallar da aka zo me yasa ta zama asuba biyu, azhar hudu, la'asar hudu, magariba uku, isha hudu, me yasa wannan karatu ta duk a fili, me yasa wannan duk a boye, me yasa wannan wani a fili wani a boye, me ye sirrin da ke cikin haka, ba za ka iya ganowa sirrin ba. Zakka, shari'a ta ce a yi zakka, za ka iya cewa sirrin zakka shi ne mawadata su wadatar da matalauta, kama za a ce maka to amma me yasa shari'a ta sanya zakkar a cikin waɗansu abubuwa banda waɗansu abubuwa, me yasa aka ce zakkar sai ta kai kaza a yi, sannan kuma a cikin kaza a bada kaza. Yanzu ka duba zakkar dabbobi, wannan sai sun kai 40 sai a bada kaza, in rakun ya ce sun kai 5 sai a bada kaza, in sun kai kaza sai a bada kaza, in sun kai kaza sai a bada kaza. Wannan gano hikimar haka zai rafi ƙarfinka, gano illar haka ya fi ƙarfinka. To irin waɗannan abubuwa sai malamai suna musu kallon ibada ce tsantsa. Allah ya saka ka kai abu, ya bar wa kansa dalilin da ya sa ya ce ka yi, kai kuwa ba za ka tambaye shi Allah me yasa ka ce na yi ba, to wannan ibada ce tsantsa. Kai da Ubangidanka a ofis wa Allah zai iya saka wani aiki ka ce ni ku ban san me hikimar ku gane cewa ai kaza ba, ka faɗi na kasa gano me yasa, shi wani lokacin sai ka kai na abu ma gaba ɗaya ka kasa gane me yasa. To kaga wannan za ka yi ne kawai ka bi umarni, amma ba dan ka fahimci me yasa ka ce ai ba. To tsakaninmu da Ubangijinmu akwai wannan da yawa. To irin waɗannan ayyuka, irin waɗannan ibadu, to su duk ba su sa ingantuwa sai da niyya. Duk ibadar da ta zo ta haka, to ba ta inganta sai da niyya. Akwai kuma ibada wanda ita kuma ana iya gane illar ta kai tsaye, wanda na lissafa mana nan misali, irin su wanke najasa, irin su raba gado, irin su biyan bashi, su illar su a fili take. Nan na ce illa ba illa ta Bahaushe ba, illa ta malaman fiqh, sababi sadu ko dalili, illa su a fili take. To ire-iren waɗannan su kuma, to yiwuwar su ba sai da niyya ba. In kun kula yanzu sallah, mutum in yi sallah ba niyya ta yi ko ba ta yi ba, amma mutun ya biya bashi da yiniya ba ko ba ka ba to abin to su ibada waɗanda illolin su sanannu ne to su ba yiwuwar baya bukatar niyya amma in mutun yayi niyya zai iya samun lada in yayi niyya saboda Allah na biya bashin nan saboda Allah ne to zaka samu lada amma fa ko ba niyya ka biya ka biya an fahimta yawa ko aka ma kamuwa duk da kamuwa ba kyau ke ni ko an yi albashi baka bani kuɗi na ba ta ya ban baka kuɗin ka ba ka tana abin nan wata uku da suka wuce ka ka kuɗi na kaza 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 kace zaka ga ni ka biya ni ai an fara dusu na karfa amma baka da mutunci wallahi ni fa gaskiya ban yi niyyar biyan ka yanzu ba to saboda yace gaskiya ban yi niyyar biyan ka yanzu ba sai zama biyan bai yiwu ba biya yayi yadu ya yana fushi yace wallahi ni shi yasa kai mu'amala da irin ka wallahi kaza shikenan yana gunaguni ya tafi oho baki dai ya biya don haka to idan ibada ta zo ta raba wa'ina abubuwan guda biyu me ta raba su guda biyu ta yi kama da cewa kawai zallan illata Allah kadai ya sani kuma ta yi kama da maslaha to sai malamai suke samun sabani akan niyya kaman alwala alwala ta yi kama da ibada zalla ta yi kama kuma da maslaha kamanninta da maslaha shi ne kai ka ce tsafta ne aiko tun yau wanke jikinsa kamar da zuwa cikin wani hadisi yanzu ɗayanku idan aka ce gaban gidansa akwai kogi kullum yana wanka a jikinsa sau biyar wani abu zai rage na datti a jikinsa suka ce a babu yace misalin salloli biyar ke za ka yi alwalan nan sau biyar a rana ne zai sauran dauda a jikinka a wainan gaban za ka ce an kurkura baki ko duk mutum kaga wani in ka bashi duk abin da ya daba a bakinsa tun da safe ya ci halawa ya ci miyar kuka ya sha kunu ya ci kosai ya zo kuma ya hada da halakakkwabo da kantin Ghana ya je ya ci kaza ya sa kaza ya ci goro ko ba haka ba ya ci goro ya ci dibino ya yi wa ya caccakuɗa bakin idan aka ce idan aka bar wani sai ya kai haddare bai sa ruwa a bakinsa da sunan ya kurkura ba sai dai ya sha in kuwa sha ne baka jijjiga ba to abubuwan da suka shiga matsi ba za su fita ba sai aka ce ka jijjiga sau biyar to ko iya wannan aka barka da shi bakinka dai zai fito a wuri to in ka duba sai kaga shari'a ta umarce mu da yin wannan abin kamar saboda tsaftar kanmu ne saboda wani kazami ne in ba alwalar haka zai wuni busu-busu ta wannan fuskar sai ka ce illa da maslahar alwala a fili take amma kuma in ka duba ta fuskar cewa an ce a wanke hannu hannun nan sai aka ce iya tsugurguma ba a ce a wuce ba ba a ce a kai gaban kanka ba aka ce a wanke fuska ba a ce a wanke wuya ba aka ce a shafa kai ba a ce a sa ruwa a wanke shi ba tare da zai yi gudu kura a kansa zai yi kaza aka ce a wanke kafa iya idan sau ta yi kai wasu ayyuka har kwabrinka duk kura ne da tini amma alwala iya idan sau ake bukata kawai to sai kaga ta wannan fuskar kuma me yasa aka iyakance wuri kaza me yasa aka ce kuma kar ya wuce sau uku ya wuce sau uku ya zama bid'a to sai kaga ta wannan fuskar kuma ta yi kama da akwai wani surru a ciki wanda yake wajen Allah bai bar mu sani ba to idan malamai suka duba wannan bangaren sai su ce dole sai an mata niyya ta yi idan wasu suka duba wancan bangaren na bayyanan maslaha sai su ce ko ba niyya lola ta yi dan bukata shine wanke jiki to sai su kai sabani akan alwala ma niyyar ta jumhur suka tafi akan sai an mata niyya imamu abu hanifa Allah ya ji rahama yake alwala ba sai yin yabo to irin wannan ne ya faru akan matsalar ta wanke azzakari gaba daya yayin da aka fitar da mazi shin idan kiyama jin ne me ya kawo wanke azzakari gaba daya
tunda ba gangaro waye ya tafi har mara ba kawai iyaka can wurin da ya fita yadda fadari yake fita aka ji ma yake fita me ya kawo wanke shi gaba daya sai ya zama gaskiya ba za mu iya gano illar da ta sa aka ce sai an wanke shi gaba daya ba kamar wankan janaba ne ga yadda mani ya fita ace kuma wanke jiki gaba daya kaga in amarka da hankalinka zaka ce kawai iya wurin da ya fita ne wurin wankewa amma zaka ce sai ka wanke jikinka gaba daya saboda ya fita kuma ka san yadda ya fita daban ga wurin wankewa daban to shi ma mazi haka ne ga can ta gaba ya fita an zo kuma har karkashi ana wanke da haka sai wasu malamai suka ce tunda dai wanke wannan ya wuce mahallin da kafar da ya fita to wannan ya nuna akwai wani sirru da ba za mu iya fahimta ba umarni ne na Allah ya zama ibada zalla in ya zama ibada zalla sai an yi niyya wasu kuma suka ce ai kawai wankewa ne tayu an faɗi haka ne saboda abu ne da yake fita ba tare da mutum ya sani ba wani lokacin ba irin fitsari sai ka tsuguna ka yi shi amma shi kuma zai iya fita baka sani ba don haka zai iya daddamewa ya wuce gurin da ya fita don haka maganin abin shi ne mai a wanke gaba daya amma ya dame dai shi kenan ai dai ba zai wuce a zakarin ba sai aka umarni da wanke shi gaba daya suka ce to tunda ko wannan ita ce hikimar ai hikima an gano ta don haka ba bukatar niyya kawai ka wanke mallam shi kenan shine kaulani mallam ya ce faslun rallabewa tsakanin wancan karatun da sabo adabu qada'il hajati 14 adaban ladubban biyan bukata ladubba 14 ne an ce qada'ul haja ana nufin yin fitsari ko yin bayan gida mu musulmai Allah ya yi mana rahama ya ji kanmu muna da ladubba na waɗannan harkokin shi yasa wani cikin sahabbai wani yake ce da wani cikin sahabbai annabinku ya sanar da ku komai har ma yadda ake kashi hatta al-khira'ata har kashi to daɗin musulunci kenan sai da aka bi ka aka ma bayani yaya za ka yi ya za ka matsayinka na musulmi kuma in ka duba su duk sai ka ga ladubba ne masu kama hankali kuma ladubba ne na kammalallen mutum wanda ya san matsayinsa da mutuncin kansa abin da ya saba musu kuma sai ka ga ba ladabi ne na kammalallen mutum shi yasa muke ƙara gamsuwa da cewa musulunci shine addinin da Allah yake so Allah ya mana rahama malam yace al-awwal ladabi na farko ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى أم بطن الله عند إرادة الدخول يا يند أكن في الشكاة قبل الوصول إلى موضع الأذى كافن إذا قل النجس فيقول سيدي بسم الله يسونا الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث Ya Allah ina neman tsarinka daga al-khubuth shaytanu maza wal khaba'ith da shaytanu mata idan kun kula anan sai malam yace kafin yayin nufin shiga kafin isa gurin najasa wannan yana nuna malam yana karantar da mu cewa ba a ambaton Allah a cikin bandaki musamman bandakin gurin da aka tanade shi don bandaki don biyan gurin biyan bukata iri-iri ne kala biyu akwai gurin da aka tanade shi kawai don biyan bukata kamar bandakanmu akwai kuma gurin da ba wai guri ne da aka tanade shi don biyan bukata ba kai ne yanzu bukata ta kawo ka waje kaza kai ka buye ka fake zaka biya bukata to shi irin wannan waje ba hana ambaton Allah a wajen ba mutum karba kana cikin biyan bukatar ba tunda ba guri ne na biyan bukata ba amma wurin da aka tanade shi don biyan bukata ko ban dakin shugaban kasa ne
domin wani bandakin sai kaga ko abinan ko abinci aka kama zaka ci rizabar gata to dai sunan zaban daki sunan zaban daki to amma shin haka ne ba ambaton Allah a bandaki amsa shine idan bata kama ba haka kawai mutum ba zai kama zikiri a bandaki yana bandaki yana astaghfirullah ko subhanallah ha. Amma idan dalili ya kama na ambaton Allah a bandaki to ana ambato kamar wato yin bismillah don neman kariya daga shaytanu hadisi ya tabbata ingantacce manzo Allah alaihi salatu wassalam yana cewa satru ma baina awrati bani adama wal jinni idza dakhala al khala'a an yaqula bismillah suturar da ke tsakanin al'aurar dan adam da aljanu idan ya shiga bandaki ya ce bismillah idan ya shiga bandaki ya ce bismillah shi wannan hadisin zaka iya masa tawilin fassara kace idan zai shiga bandaki ya ce bismillah saboda fi'li madi idan ya biyo bayan idza to yana daukan ma'anar istiqbali kuma sai wani hadisi kuma sai yazo sai yace satru ma baina awrati bani adama wa a'yunil jinni idza dakhala idza arada ahadukum an yanzi'a thawbahu an yaqula bismillah hijabi da yake shiga tsakanin al'aurar ɗan adam da idanuwan aljanu shine idan ɗayan ku zai cire kayansa yace bismillah aina ake cire kaya sai a bandaki ai mutum ba zai timfur a waje ya shigo bandaki sai zama ake za a iya cewa bismillah yayin cire kaya a bandaki za a mutum zai iya faɗa haka kuma wannan ne zai zama yayi get yayi katanga yayi shamaki da aljanun da ke bandakin ba za su iya ganin al'aurarsa da haka kenan muna da zikiri guda biyu a gabanmu zikirin shiga bandaki wanda ake yin sa kafin a shiga wannan saboda neman kariya daga sharrin shaytanu da kuma zikirin cire kaya cewa bismillah wanda shi kuma kariya ne daga kallon aljanna da haka anan da malam yace kafin shiga kafin isa wurin najasa to magana malam sanar da cewa idan mutum ya riga ya shiga babu eh to haka ne babu ba a ambaton Allah barkate a bandaki sai da dalili inda dalili kuma bai da muka ambata za a yi kuma wannan addu'a da malam ya kawo haka ne tabbatacciya ce daga sunnar manzo alaihi salatu wassalam Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ithi al-khubuth shaytanu maza al-khaba'ith shaytanu mata to wa yaqulu ba'da al-khuruj min sai kuma yace bayan fita daga bandakin ufranaka ya Allah ina neman gafarka alhamdulillahi alladhi azhaba anni al-adha godiya ga tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mini da cuta wa afani kuma ya bani lafiya duk da wannan karin bai inganta ba amma dai wannan shine hakikanin abin da yake faruwa duk wanda ya je ya fitsari ko bayan gida to ya rabu da cuta ne kuma ya samu lafiya ya kuke ganin wanda kashi ya rike masa sai ga an taibe shi an ce Allah ya kasa kashi kaga babu lafiya kenan babu lafiya to sannan ya zama adha da kashin da fitsarin sun zama cuta saboda ai idan suka fito guba to suna tare da kai kaga cuta ce dan haka me yasa suka zama cuta saboda mun sani dukkanin su guba ce sun fito guba ce kamar da zamu zo nan gaba
a cikin laduban mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta kokarin nisantar da mu yin irin waɗannan abubuwan fitsari bayan gida a guraren amfani ko irin cikin ruwa da sauransu saboda guba ce to kaga duk wanda yake jin fitsari to kenan yana dauke da guba duk wanda yake jin bayan gida yana dauke da guba idan yaje fitsari ya fita guba kaga ya fitar da cuta sannan kuma duk wanda yake jin fitsari yana dame duk wanda yake jin bayan gida yana dame yana cikin damuwa kaga in yaje ya sauke zai ji ya samu lafiya ko ba haka ba ai wani bawan Allah cikin alhazai gafar ta mala Amina gudawa ta koro shi to gashi layi ne ban daki ya tafi a guje da ya fito a guje ya tafi a guje zo shi ya samu ana layi yana zuwa da ya tsaya yana haka yana kada jiki to gashi a layi kuma layin sa bai zo ba ana bude wani bandaki wani yana budewa zai fito zai kawai ruga da gudu yim ya doki kofar kawai mai shiga da shiga ya hamɓare shi kawai ya shiga ya doko kofa ya sa takata ya tsuguna kawai sai aka ji ya ce alhamdulillah alhamdulillah to kaga irin wannan zikirin ya za ka yi da shi ha shikenan kawai shikenan kaga wannan lafiya ya samu lafiya ya samu to shi yasa ita wannan addu'a bata inganta ba a matsayin hadisi amma an ka duba ma'anar ta kuma ana ce mai kyau alhamdulillahi alladhi adhaba 'anil adha wa afan wajara tabata ga Allah wanda ya kawar mu ne da cuta ya bani lafiya wala yajuzu dukhulul khala'i bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala mala yake baya halatta shiga ban daki da wani abu wanda yake dauke da sunan Allah madaukakin sarki fihi dhikrullah wato cikinsa akwai ambaton Allah ta'ala madaukakin sarki kal khatami kamar zobe wadirhami da dirhami idan zoben mutum akwai Allah a jiki ko kuma a kudi da yake dauke da su akwai sunan Allah a jiki kamar kudin kasar Saudiya zaka ga tutar su kalmar shahada ce sannan akwai wannan kalmar shahadar a cikin kudin su to kaga irin wannan sai kaga Allahul musta'an Allahul musta'an to ba a shiga bayan daki da abin da yake dauke da sunan Allah ko kuma wayarsa ya manna mata wani abu mai ambaton Allah a jiki ya manna mata to kaga duka wannan kenan ba zai shiga da ita ba amma dangane da abin da take dauke da shi a cikinta na Al-Qur'ani ko na hadisai ko na addu'o'i ko na azka da sunayen Allah kaje kaje to wannan ba zai cutar ba ai suna cikin memory ta ne ba sa bayyana ba sa fi ta haka ko da ake ya kunna wayar ma a bandakin babu zaka ga babu Qur'anin ai sai ya buɗo shi to wannan ba zai cutar ba babu wani abu a ciki kamar mai janaba ne ya dauki jaka cikin ta akwai Qur'ani ai ba Qur'ani ya dauka ba jaka ya dauka an fahimta kamar an ramma ne shiga ban daki kaga an aka ce inde da Qur'ani a cikin memory ba za a shiga da waya ban daki ba kaga an ramma musu kan matsala da za su shiga ban daki dan haka ana nufin a zahirance a zahirance ne aka hana to wala yajuzu istinja'u bi shay'in fihi dhikrullahi ta'ala baya halatta istinja'i da wani abu da fihi dhikrullahi ta'ala cikin sa akwai ambaton Allah a ce butar ammata ado na zane na sunan Allah kuma aka shiga ban daki da ita za a yi istinja'i za a yi abin da ita ko gorar tana dauke da rubutu sunan Allah a ciki ba a yi ko istijmari da takaddar da cikin ta akwai ambaton Allah a ce za a goge fitsari ko kashi da shi ba a yi wannan laifi ne babba wulaƙanta sunan Allah ne kuma ga wanda yake musulmi ne idan yayi wannan yana sane musamman gogewa ya goge kashi da abin da yake kira sunan Allah ko fitsari yana sane da cewa wannan sunan Allah ne amma yayi to wannan yana kafirta da wannan aikin nasa can baya da malai magana ba a shiga da abin da yake kira sunan Allah malai na ishara ne zuwa ga
zoben annabi alayhi salatu wassalam, zoben sa alayhi salatu wassalam jikinsa yana rubuce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sanya kan zoben ta cikin tafin annansa alayhi salatu wassalam, amma idan shiga bayan daki sai ya cire shi a ji, in ya fito sai ya mayar da shi, kila da aminci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi, in ya fito sai ya dauka ya mayar da shi ya ce ghufranaka, ya Allah ina neman gafarka. Wasu malamai suka ce yana faɗan haka ne saboda wai ɗan zaman da ya yi a bandaki bai ambaci Allah ba, to da ya saba koyaushe har cansa ɗanye yake da ambaton Allah, kana yadhkurullaha fi kulli ahyani, a duk yanayin sai na ambaton Allah, amma a bandaki bai ambata ba, da ya fito sai ya ce ghufranaka, Allah ka gafarta mini, na yi minti biyu ban kira sunan ka, ban yabe ka ba, ban tsarkake ka ba. An fahimta? To almuhim wannan ghufranakan ba ka cewa to ai tunda mu dama ba wai mun saba irin nasa bane, ka kafin mutum ba sai mun ce ghufranaka ba, kullum ma ghufranaka muke, a duk da haka sunna ce ta fitowa a bandaki kawai ka ce ghufranaka, kowa a kowane hali ma muna neman gafara Allah, shi ma ya nemi gafara Allah, ballantana mu. Yawwa Allah ta'ala ya mana rahama baki daya, sai mu hakuri da iya wannan gafarin mun zo sai mu tashi a ladabi na biyu a karatunmu na gaba insha Allah ta'ala. أبونا بكر يدي وبنجي الله يبقى ملادا أسكركم الله يا ريمنا صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اجتبى. Me tambayana cewa malan tambayata akan sunani, mutum yana da abin yankawansa a hannu zai iya yin jinkiri sai washe gari ya yanka ko an fito ranar suna ranar da za a yi aski? To sunna shine a yanka abin yanka na suna ranar da yaro ya kai ranarsa ta bakwai, wannan shine sunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, kowane wanda ake haifa yana jingine da abin yankansa, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, wanda za a yanka masa ranarsa ta bakwai. To kaga ba daidai ba ne ka tabbatar da cewa ita ce ranar, kana da halin yankawa ka yi ma kwaɗayin cewa sai yanka, sunnar wa ka bi, waciriyar wa ka bi, to kaga kuskure ne. Amma idan rashin hali ne, ranar ta zo babu halin yanka, to a nan wasu malamai ma suka ce ko an samu halin yankan ba za a yanka ba sai bakwai ta dawo, wasu kuma suka ce a'a ai za a iya yankawa koyaushe kawai inda aka samu, Allah ya yarda. Sannan haka idan lissafinka ne kai, lissafinka ne ya baka cewa washe garin ne ranar bakwai ɗin, tunda akwai masu rikicewa a lissafin, akwai waɗanda koyaushe su ranar haihuwa ne ranar suna a wajensu, don ranar haihuwa ita ce ranar sai ta zagayo ne ranar suna, saboda su kwana suke ƙirgawa ba yini. To kaga idan lissafinka shi ne haka, wasu suna ce maka yau ne ranar suna, kana da abin yanka amma kai a fahimtarka gobe ne suna, to wannan ma uzuri ne da ba za a ce ka saba wa sunna ba, ƙoƙarin daidai kake yi haka ka fahimta, kuma Allah na zai baka lada da niyyarka ne da haka fahimta. Lissafi ne aka samu sabani a kan lissafi, to amma haka kawai, haka kawai ka san yau din ne kuma kana da hali, to ba daidai bane ba ka yi sha'awar ma cewa sai gobe ka yanka. Hakan nan idan halin bai samu ba sai yau din da almuru bayan rana ta fadi aka samu dabba, to wannan ma sai washe gari a yanka, saboda a irin wannan yanka zancen da na fi gamsuwa da shi na malamai shine ana yin sa ne idan rana ta fito, ana yin sa ne bayan rana ta fito, ba a yin sa da daddare, amma dai akwai masu ra'ayin yi da koda tattare ne. Allahu alam. Wannan yace malam na manta ban karanta suratul kahfi ba ran juma'a sai da rana ta fadi, mutum zai iya yi karantawa da daddare? To mas'ala ta karanta suratul kahfi ranar juma'a in gaba ɗayanta ne ma suna cewa hadisin bai inganta ba, dama-dama ayoyi goma farko. To ala ayyi halin, tunda akwai hadisai akan karanta ta gaba ɗayan ma, ana cewa dai ba zai inganta ba, in kai a ganin ka cewa za ka karanta ne, wannan harka ce ta falala. Idan wajibi ne to shi ne ake magana lokacinsa ya wuce, me hukunci na in nai za a karɓa ko ba za a karɓa ba, haƙƙi ya sauka a kaina ko bai sauka ba, sai a duba a ga me ya hana ka saukewan, me ya hana ka yin gwargwadon larurinka. Amma wannan falala ce, neman falala ce kawai. Don haka idan mutum yana da buƙatar neman falala kuma sai lokacin ta ya wuce bai nema ba, idan yana da uzuri ko mantuwa ko bacci ko tafiya, to yana iya ramawa. In ka so da tsaron ma za ka iya karantawa, wala Allah washe gari asabar ma za ka iya karantawa ramukon kannan ran juma'a. Idan ka saba yi yanzu kuma ta kubuce maka saboda wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a, Annabi alaihi salatu wassalam yakan rama ayyukansa na falala. Kuma tunda neman falala ne, ba za a ce maka Allah ba zai baka lada ba, ba za a iya baka wannan fatuwar ba cewa Allah ba zai baka lada ba. To wannan ya danganta da irin uzurinka, kuma ya danganta da irin damar da ka same ta baka aiki da ita ba. Almuhim, aikin falala idan mutum ya rasa shi kuma ya saba yinsa, to babu laifi dan ya rama shi a lokacin da ya samu dama. Insha Allah ta'ala Allah zai bashi abin da ya saba bashi. Allahu a'lam. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Ne ai dama cire kayan abin mutum na wankawa. Yo mutum na wanka ba kawai cire kaya. To a lokacin da ka yi cewa bismillah, bayan wani asirance ake ba wai za ka ce bismillah uwar gida tana ci ba. Awa. Anan. Wa alaikum salam. Tambaya mai kyau. Yace dangane da katata da muka yi amfani da muka yi magana a kanta wadda ake sawa, ita tana jawo fitsari ne. Fitsari yana biyo ta ne. To idan aka cire ta, mutum zai yi tsarki ne ko ba zai yi tsarki ba, tunda dai ya yi fitsarin, yanzu kuma an ciro ta. Amsa a nan shi ne, idan da aka cire ta an ga fitsari a wajen, to zai wanke, zai istinja'i. Amma da aka cire ta sai zama babu komai a wajen, ita za ta fi mara ne kawai ta karɓo saƙon, sai ya zo ba wani abin da ya fito ta kafar, to ba zancen istinja'i, amma zai sake alwala tunda ya yi fitsari. Allahu akbar. Na'am. Yace game da istijmari, duk da cewa ba mai karatu a kansa, mun dan dai jefo shi ne kawai. Yace kamar toilet paper ko wani tsumma haka zai iya zama matsayin dutse, sannan mata ma suna yi. Amsa shi ne eh, matuƙar toilet paper mai tsafta ce, matuƙar tsumman mai tsafta ne, saboda malamai suna magana cewa a nisanci ɗaukan abu ba ruwa ba kai tsaye, ba ruwa ba, ba dutse ba, a sadar da shi da al'aura kai tsaye. Irin yadda Turawa suke toilet paper a banɗaki, sai an katse bayan gidan da ita, sannan sai a sa ruwa. Malaman fiƙhu su kuma a wajensu shi ne, sai ka sa ruwa ka wanke, ka sa toilet paper ka tsantsane, ka tsantsane abin wajen ruwan da ke wajen, amma ba wai ka tsaya kashin da shi sannan kuma ka sa ruwa ba. Suka ce saboda wannan abin idan har yana ɗauke da wasu ƙwayoyin cututtuka, to zai saurin cutar da shiganka da cutar da kai. To kaga dole wajen istijmari mutum ya hankali ya zama cewa abin da zai goge da shi ba sai lallai dutse ba. Dutse dai shi ne sunna ta gadar, saboda shi ne galibin abin da yake a bala.
to amma duk wani abin da zai goge wajen ya tsaftace shi idan aka yi amfani da shi insha Allah ta'ala ya wadatar amma dai zama mai tsaftawa da ba zai cutar ba sannan dangane da istijmarin mata mata ma za su iya gogewa amma su sai su yi da sai su kiyaye sosai saboda su al'aura su ta fi ta maza rauni Allahu a'lam musallam yace dangane da ranar juma'a lokacin da ake yake mai darajar nan na dacewa da annabi sallama yace ranar juma'a akwai wani dan lokaci bawa ba zai dace da wannan lokaci yana tsaye yana addu'a ba a wata riwaya yana sallah yana roƙon Allah ba face Allah madaukaki ya amsa masa wannan lokaci malamai sun yi ta sabani akan yaushe ne lokacin zancen da yafi karfi shine wannan lokacin daga al'asar ne yake farawa sai dai abinda malamin yake cewa ya ji wasu malamai suna cewa awa ɗaya kafin magariba mai ingancin wannan zancen to ni a fahimtata wannan kuskure ne cewa awa ɗaya kafin magariba saboda ba wani hadisin da zaka samu magana awa ɗaya yaushe aka fara awa ko ba haka ba da haka shi shiki ne a jira cewa awa ɗaya in sa'a da ya zo cewa sa'a in ka ga sa'a a larabci to akwai sa'a ta awa ta masu agogo akwai kuma sa'a fa ta shari'a sa'a na nufin kawai lokaci yana nufin lokaci wani lokacin ma galibin an ce sa'a a shari'a ana nufin ɗan lokaci ne kankan in ba sa'a ta kiyama ba amma a duniya ta galibin an ce sa'ata ko fasakata sa'ata sai shiru ɗan wani lokaci haka lokaci kawai ake nufi ba awa ake nufi haka mai wa ganin sa'a ne a wata riwaya sai kawai aka ce awa ɗaya kafin magariba to lokacin ne daga al'asar ne shi yafi ƙarfi zuwa magariba sai dai ishtalin shi ne hadisi wata riwaya ta ce wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah kaga ba a sallah bayan al'asar balle ma a ce kusan magariba da awa ɗaya wannan ka ai hannun ma ya ƙara tsanani sai dai makararre a sallar al'asar kuma makararre ko a sallar al'asar har nan darajar da za a ce zai addu'a sa yankan wuka ko ba haka ba Allahu a'lam kawai a matsa da addu'a kawai ranar juma'a tun yi matsa da addu'a san da ka tuna kana da bukata kawai ka yi addu'a kowane hali kake ciki ka matsa ka yi addu'a to ba za mu yi sallah ba ko to na'am alaikum salam da istijmari wasu suna cewa idan mutum ya yi ta dutsen zai iya sallar ba tare da ya sa ruwa ba to haka ne su masu toilet paper da su waye da su din neman haka ne to duk da cewa na ce istijmari bai yi magana a kansa ba saboda na yi magana a kansa duka wa'ina abubuwan za su iya fitowa a cikin maganganun haka ne istijmari idan aka yi shi ana sallah ba sai an wanke ba kuma da komai din aka yi matukar mai tsarki ne shikenan saboda bukata shine a kawar da wannan najasar da take wajen in an kawar da ita ba alama ta shikenan khalas magana ta kai fatima ko shine Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk